أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana wa'anda ba sa karewa, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a Kanan Dabo, a wannan yammacin ranar Asabar wanda ya zo daidai da 4 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine ya zo daidai da 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 4 ga watan Ramadan, amma fa a shekara ta 927 daga hijira, Usmaniyawa ƙarƙashin daula ta Usmaniya suka ci nasara gagaruma ta yanda suka buɗe birnin Belgrade, wanda shine babban birnin ƙasar Serbia a yau, wanda birni ne wanda ya zamo barazana ga daula ta Usmaniya, kasancewarsa kasaitaccen birni ne wanda ka iya cewa shine ƙofa ta buɗe ainihin Turai, wanda lallai haƙiƙa wannan birni yana da tasiri ta yanda yake a iyakokin ƙasar Hungary, wacce wannan ƙasa tana ƙarƙashin daula ta Usmaniya a wancan lokaci, wanda Usmaniyawa ƙarƙashin daula ta Usmaniya sun yi yunƙuri wurin ƙwatar wannan birni ta yanda suka kewaye shi, suka tsare shi ba shiga ba fita har karo 3, sai dai ba su sami cin nasara ba sai a wannan rana ta 4 ga watan Ramadan shekara ta 927. Hakanan dai daula ta Usmaniya a dai irin wannan rana ta 4 ga watan Ramadan, amma kuma a shekara ta 1073 ta hijiriya, nan ma suka shelanta yaƙi a bisa ƙasar Jamus bayan da suka yi alkawari na tsawon shekara 56, wanda ya sa suka tsagaita wuta tsakaninsu, amma bayan nan sai wannan alkawari ya warware, wanda dama da muka yi taskar tarihi ranar 1 ga watan Ramadan, yanda muka ji yanda ko 2 ga watan Ramadan, yanda muka ji Abdurrahman Al-Gafiki ya yi yunƙurin buɗe birnin Ƙustantiniya, wanda shi ne babban birnin da daular Usmaniya ta buɗe. Mun ce za mu ɓantara, za mu karkata taskar tarihi mu ji menene ya faru yayin buɗe Ƙustantiniya, kuma menene muhimmancin Ƙustantiniya a wajen daula ta Usmaniya da ma Turai gaba ɗaya. Lallai haƙiƙa in kana maganar birnin Ƙustantiniya, birni ne da yake da muhimmanci babba a duniya ta musulunci da kuma duniyar Turai, wanda wannan birni an assasa shi a hannun Imperator Ar-Rumani Ƙustantinin Al-Akbar, ma'ana wani empire, babban sarki na Romawa da ake ce da shi Ƙustantin Al-Akbar, babban Ƙustantin. ta yanda shine ya zaɓi wannan birni ya zama capital city, babban birni na Byzantine Empire, mana masarautar Byzanta, domin ya zama birni ne wanda in kana so ka cimma wannan daula ta Byzantine ba za ka iya shiga wannan birni ba, saboda tsaron da ya samu da kuma dacewarsa ta strategy. Shi yasa wannan birni na Constantinople ya zama babban birnin daula ta Byzantine har kusan shekara 1000 yana karkashin su. Ka san ko ba karamin birni bane, ta yanda birnin Constantinople ana lissafa shi a mafiya tushen burane cibiyoyi na civilization, shine ci gaba da gogewa, wanda alama ce da take nuna ma cewa akwai civilization, akwai wayewa da ci gaba na dan adam idan ka je birnin Constantinople. Ta yanda wai ba wai iya birnin bane, birni ne da yamma kari burane da yawa a karkashin sa. Kai ka iya cewa kamar California a yau a kasar America, yanda ya zama babban birni mai fadin kasa kuma mai cike da yan adam, ko kuma ka kwatanta shi da birnin Ibadan a Nigeria, shine birnin da yafi kowane birni girma da fadin kasa, ba wai gine-gine ba, ka iya cewa Abuja sun fi shi ko Lagos ta fi Ibadan, amma dai babu birni da ya amsa sunansa na birni, wanda babu ƙauye a cikinsa, babu kunya, ya zama kuma yana da faɗi da gaske kamar birnin Ibadan. To haka Constantinople take ta shakare burane, wanda wannan yasa birnin yake da muhimmanci. Shi yasa wannan kasurgumin ɗan ta'adda a mahangata addinin musulunci, Napoleon Bonaparte, ya faɗa a cikin wani daire ɗinsa, lokacin da aka kama shi aka tarwatsa shi yana inda aka kore shi a wani tsibiri da ake kira shi Saint Helena, yace ai iya yawon da yayi buranen da ya shiga, ya je Egypt, ya je Spain, ya je burane da yawa a Turai da Asiya, yace amma shi tunaninsa babu wani birni da ya kamata da a ce duniya kasa ɗaya, a ce kuma a samar da babban birni na duniya gaba ɗaya, yace to babu inda ya cancanci wannan sai birnin Constantinople, saboda dacewarsa yana kusa da Turai, yana kusa da Asiya, yana kusa da Afirka. Wanda wannan birni lalle ba wai iya nan ya tsaya ba, lalle haƙiƙa in ka koma tarihin musulunci tun zamanin afdalu khalqillahi ajma'in, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da muhimmanci ga birni na Constantinople, duk girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da darajar sa, wanda ya je Isra'i da Mi'raji shine ba a yi ba kuma ba za a yi kamarsa ba, amma birnin Constantinople yana kwakwalwarsa, yana tunaninsa, amma fa ba wai dan kyawun birnin ba, ba wai waccan magana da Napoleon Bonaparte ya faɗa ba, a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya sa ya hangi kuma yake tunanin birnin Constantinople, sai dai ya kasance shine cibiyar kafirci ta duniya a zamaninsa. In kana neman cibiyar kafirci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da inda ake makirci a yaƙi musulunci, to shine birnin Constantinople. Ka iya cewa Constantinople kamar birnin Vatican ne a yau da ke Italiya, cibiyar kiristanci ta duniya, inda Papa Roma yake. To a wancan zamanin Constantinople haka take a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kafin musulmi su bude birnin Constantinople, in ka kalli sunan kamar yadda na faɗa, an ciro shi ne daga sunan wannan empire na Byzantine, shine Constantinople, wanda shine ya assasa addinin kiristanci wanda ake a yau, wanda suke cewa Annabi Isa dan Allah ne. to wannan daga sunansa ne aka samo birnin Constantinople. Za mu zo mu ji ya aka yi Constantinople ta juye ta koma wani sunan wanda har yau ana kiran birnin da sunan musulunci, wanda musulmi sun yi kwaɗayi wurin buɗe Constantinople tintintini saboda wancan tunani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ta ishe ka bayan wannan tunani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi game da birnin Constantinople, ya faɗa a cikin wani hadisi nasa wanda Imam Ahmad ya fitar da shi, yake cewa la tubta hannal Constantinople, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace wallahi tabbas sai an buɗe birnin Constantinople, sai an ci shiryaki, sai ya zama birnin musulunci. Sai ma bishara sai ce fala ni'mal amiru amiruha, ma dalla ga sarkin da zai jagoranci al'ummar musulmi a je a buɗe Constantinople, ma dalla da shi a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka san ko wannan sarki ya rabauta, yace wala ni'mal jayshu zalikal jayshu, yace ma dalla ga rundunar da ta zama ta jagoranta da ita aka je aka buɗe birnin Constantinople. Wanda wannan hadisi kamar na faɗa Imam Ahmad ne ya fitar da shi a cikin musnadinsa, wanda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bishara ne saboda idan aka bar birnin Constantinople ba tare da ya zama birnin musulunci ba, wanda shine cibiyar empire ta Byzantine, ta Byzantawa Romawa, to lalle akwai barazana wajen garuruwan da musulmi suka bude na Misra da Sham su dawo karkashin daula ta Romawa. Wanda mun ji daya ga watan Ramadan Amr ibn al-Asi da shi da su Az-Zubair ibn al-Awwami su suka je suka bude Hisn Babylon, suka bude Misra, wa'annan kasashe da Romawa ne suke mulkin su, suka dawo karkashin musulunci. To shi yasa irin wa'annan kasashe irin su Syria da suka dawo karkashin daula ta musulunci, idan ba je an bude Constantinople ba, lalle akwai barazana cewa za su iya dawowa daular Romawa. Wanda tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta wannan kalma, sai kowane shugaba daga cikin shugabannin musulmi, duk wani komanda daga cikin komandojin musulunci ya yi dinga burin wannan kalmar ta fada a kansa, wannan bisharar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fada a kansa. Shi yasa a tarihin musulunci sai da aka tashi runduna mai sunan runduna ta yaƙi, aka je wannan birni na Constantinople, aka kewaye shi, aka tsare shi ba shiga ba fita so 11. Amma dukkan wannan yunkurin ba a samu cewa an ci nasara ba sai a kwaya ɗaya. Shi yasa da za ka yi waiwaye ka dubo farkon yunkuri da aka fara kaiwa na a buɗe birnin Constantinople, ya faru ne a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faru a lokacin mulkin Muawiya dan Abi Sufyanu radiyallahu ta'ala anhu. Muawiyan da yau wasu suke zagin sa, suke ci masa mutunci, suke nuna kamar bai komai ba addinin musulunci, shine yayi wannan yunkurin saboda kokarin sa wurin yada addinin Allah. Kai dan sa Yazidu da suke zagi, har ma wasu suke yin tib da taya su sa musu suna Yazid dan ataka shi. Shi dai Yazidun shi ne ya jagoranci wata runduna domin a je a buɗe birnin Constantinople, wanda ya yi wannan yunkuri a shekara ta 49 daga hijira, ta yanda aka tara runduna mai tarin yawa, kuma manya-manyan sahabbai sun shiga cikin wannan runduna ƙarƙashin jagorancin Yazidin da suke zagi, wanda Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin rundunar, Abdullahi bin Umar dan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu yana cikin wannan rundunar, Abdullahi bin Zubair dan Az-Zubair ibn al-Awwam hawariyin rasul sallallahu alaihi wasallam yana cikin rundunar. Haka nan wannan bawan Allah da ya bada gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka lokacin da yayi hijira, Abu Ayyub al-Ansari yana cikin rundunar, wanda ma a wannan yakin ne Allah yayi masa rasuwa lokacin da suke hanyar dawowa. Kai in takaice maka ma labari kabarin Abu Ayyub al-Ansari yana Kustandiniya. Yau da za a yi ma tambaya a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan dakaru gwaraza da suka yada addinin Allah a wurare da yawa, suka dauko mana ilimin addini, wane ne a cikin su kabarin su yake Europe, yake nahiyar Turai? To amsa da zaka bar sai ka ce Abu Ayyub al-Ansari ne, shine ya rabauta sahabi ɗaya tilo wanda kabarinsa yana nahiyar Turai har wannan lokaci da nake ma jawabi, domin a kusa da katangun Kustandiniya a nan aka binne shi. Sai dai wannan runduna ta wa'annan manyan sahabbai ba su samu dama sun buɗe wannan birni ba, saboda katangun wannan birni suna da tsayi kware da gaske, kuma suna da tsari. Sannan kuma abin da ya kawo musu cikas, birnin ya samu advantage na ba za ka iya shiga sa ba, saboda fuskokinsa guda uku duk ruwa ne, kogi ne. Ai shine wancan da muka ba ku labarin sa a sama, bin Malik al-Kaulani yace zai shigo Kustandiniya ta wajen Switzerland, ya shigo ta baya ta ruwa. Ai ta ruwa ne, ta inda zaka jige ta ta tudu, to fuska ɗaya ce nan, fuska gabas ɗinta ko yammanta ko arewata ruwa ne, iya kudi ne zaka iya samu. Alal misali ma'ana dai duk kusurwanta guda uku duk ruwa ne a wurin, tsandauri waje guda ɗaya ne. Sannan kuma akwai tsananin sanyi a wannan wurin. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda suka saba location din su, weather su sun saba da zafi. Kamar yau kai ne ka tafi Russia ko ka tafi Iceland, dole zaka ji ka gigi da saboda sanyin baka saba jin irin sa ba. To wannan shi ma ya kawo musu barazana. Sannan kuma wajen wannan ruwan da ya iyaka da Kustandiniya akwai igiyar ruwa mai karfi da raƙuman ruwa mai karfi wanda suke dannowa, wanda in ta jirgin ruwa za a ce a hau, to ba za a iya cimma katangar Kustandiniya ba. Kaji yadda Kustandiniya take. Sannan bayan nan an kai farmaki Kustandiniya a shekara ta 54 daga hijira. To da musulmi suka cewa ta yi iyaka da ruwa, sai suka tanadi ustol, shine katon jirgin ruwa, wanda wannan jirgin ruwan a cikinsa akwai kwale-kwale ya fi 100 ko 200, zai ɗebi mutane da yawa, zai ɗebi abinci. Sai suka ce to ba za su danno a yaƙi Kustandiniya ta ainihin ruwa. Sannan kuma suka ce nan a samu ta kuma runduna, ita kuma ta taho ta ƙasa, don dai su zama sun buɗe wannan birni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bishara a buɗe shi, wanda ya sa sai da suka kewaye birnin Kustandiniya shekara bakwai mala, amma birnin ya ƙi shiga aka kasa. Wanda wannan ne yasa sai suka dawo, sai Sayyidina Muawiya duk dai a zamanin sa ne sai ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su Bizantawa a shekara ta 60 daga hijira. Lokacin da Sulaiman bin Abdul Malik ya karɓi mulki a shekara ta 96 zuwa shekara ta 99 daga hijira, sai ya sa buɗe Kustandiniya shine babban target ɗinsa a mulkinsa. Babban hadafinsa ya je ya buɗe birnin Kustandiniya, wanda ya yi yunƙuri, ya yi ƙoƙari, ya yi shiri domin ya cimma wannan buri nasa. Shi ya sa sai ya tanadi wata runduna ta ƙasa mai yawan gaske, wanda sai da ya tashi mutum 80,000 sojojin Allah wanda za su tafi jihadi su je su buɗe birnin Kustandiniya. Sannan kuma ya ƙara tanadar wasu sojoji na ruwa wanda sun kai mutum 180,000 min alfu wa samani mi'a, shine 1,800 afwan, ya tanadi mutum 1,800 jiragen ruwa, kai ba wai mutanen ba, ya tanadi jiragen ruwa 1,800, kuma ya ba su abinci, ya ba su duk wani abu da su zanga bukata na tsawon shekaru. Aka tana da gari, aka tana da tsaba, aka tana da kulli, aka tana da mai, aka tana da nama, aka duk wani abu da za su yi amfani da shi, ya ba su wanda za su yi ɗaukan shekaru suna amfani da shi. Sannan da ya tashi komanda, ka san shugabanci ana ke samu abu, sai ya ga ɗan uwansa, shi ma ɗan sarki ne, ɗan Abdulmalik ne, sai dai shi baba sa baiwa ce, shi sa ma bai mulki ba a zamanin daula ta Bani Umayya, amma ya fi da yawa sarakunan Bani Umayya kafa'a, mana qualities na iya shugabanci, amma saboda baba sa baiwa ce, lokacin 'ya'yan bayi ba sa yin mulki, sai suka hana shi. To amma jarumi ne, shi kuma ya ɗaura rayuwarsa wajen yaɗa addinin Allah ta ko'ina. To wannan ne sai shi Sulaiman bin Abdulmalik sai ce ga ɗan uwansa Masalama ɗan Abdulmalik, sai ya ce ya jagoranci wannan yaƙi a je a buɗe Kustantiniya, wanda da Masalama ya taho sai ya ce to bara ya yi base a wani wuri da ake ce da shi Marajdabik, ya zama shi ne base ɗinsa, daga nan ne zai dinga tashin ainihin sojoji. Abinda za ka ga Amerika take yawan yin kenan, a bakar siyasa ta Amerika ta danniya da kuma gaba da musulunci da musulmi da kuma kasashen da suke masu tasowa, wasu ma ba musulmi ba ne, saboda tana cikin masassarar tattalin arziki, shi ne ta dinga zuwa tana kafa base. Shi sa wannan abin da Amerika take a Najeriya, mu al'ummar musulmi sai mun dage da addu'a, billahi babu alkhairi a cikinsa. In ka kalli tarihi, ai za mu zo taskar tarihi, kila za mu zo mu taba Amerika, ai za ka zo ka ji bayani, za ka ji tarihin abubuwan. Amma wannan sojojin da ake karbowa daga Amerika da sunan wai yaƙi da Boko Haram ko da kaza, saboda rashin adalci na Amerika, duk musulmin da ake kashewa ba ta magana wai sai Kiristanci, to ka san al'ummar musulmi ne target, al'ummar musulmi ne. To sai fa mun dage mu ci gaba da addu'a, billahi zai in muka yi addu'a musamman a azumin nan lokacin alƙunutai, sai Amerika ta ragargaje. Ai ba za ka manta da alƙunutin da aka yi ba, bara ko bara-bara, duk shi ne sassauta rayuwa. Ai miyagu sun so komai ya gagari talaka, talaka ya kasa siyan buhun shinkafa, talaka ya kasa siyan litan mai, talaka ya kasa siyan kaza, amma da aka dage da da sai kaga abubuwan sai suka daidaita. To addu'a tana tasiri, sai mun dage miyagun shugabannin kuma da aka haɗa baki da su, Allah ya mana maganinsu, su ma sai mun dage. Allah in za su gyaru ya gyara mana su, in ba za su gyaru ba 2027 ta zama wani sabon zubi, waɗanda za su ji tausayin ƙasa, kada su haɗa baki da miyagu wanda tarihinsu zalunci ne. To su Amerika dama suna da wannan base ɗin, so suke a dinga haka. Ai ba wai tun zamaninsu ba, kaga tun wannan lokacin ake zuwa a samu waje, sai ka ɗauko sojojinka sai ka ajiye, in za ka kai hari yayi nisa da ƙasarka. Ai kaga shi Masalama yayi nisa da Siriya, to da ya je wannan wuri Marajdabik sai ce nan ne base ɗinsa, daga nan kuma za a dinga kai wa Kustantiniya hari. Shi sa za ka Amerika tana ta so ta samu base a Najeriya, ta samu base a Nijar, ta samu domin ta ruguza musulunci da musulmi. Amma Allah ya fita, Allah ya karya ta. Don haka sai ya yi wannan, kuma ya ba wa Allah alkawari cewa ba zai tafi daga wannan gari ba, babu gudu babu ja da baya, har sai wannan runduna ta shiga birnin Kustantiniya. Da haka a lokacin bayan ya kafa base ɗinsa, sai ya taho da runduna ya taho birnin Kustantiniya. Kuma duk lokacin da ya taho, in ya ci karo da birni na Romawa, sai ya buɗe shi ya mayar da shi addinin musulunci. In ya tarar da wani hisin, shi ne wani ɗan ƙaramin birni mai kewaye ko wata bariki ta sojoji tasu ko wani wuri mai ginshiƙi, sai ya baje shi ya wuce, domin kada ya zama in yayi gaba su zama masa matsala, a yi masa ƙofar rago. Haka fa Masalama ya yi, har sai da ya zo garin Amuriya. Mun ji kissa Amuriya a nan a ta saka tarihi, zamanin Al-Mu'tasim Billah, shi ma ya kai wannan gari farmaki, zamanin daula ta Bani Abbas. To sai da ya zo Amuriya, wacce ita ce cibiya ta wata su kuma nau'in Roma ne da ake jira su Anatol. To sai ya tsare wannan garin, saboda babban gari ne Amuriya. To a lokacin sai sarkin Amuriya da ake jira shi Leon Aisori, wanda shi ne yake kula da wannan yanki, shi ne shugaban, sai ya aiko wa Masalama da wasiƙa, yana nema akan cewa shi ya miƙa wuya wurinsa, kuma zai taimake shi
ya yaƙi birnin Konstantiniya, in ya cire wannan hisar da ya musu, ya cire wannan tsarin, ya yi biyayya gare shi, kuma zai taimaka masa da shi da rundunarsa a je a yaƙi Konstantiniya. Da haka yayin da Musulma ya karanta wannan wasiƙa a bisa komandojinsa da dakarunsa da waɗanda yake shawara da su, sai ra'ayinsu gaba ɗaya ya haɗa kan ce an yadda wannan batu da ya zo da shi a haɗa kai da shi a je a yaƙi Konstantiniya. To amma ko wani dattijo malami hangeninsa, shi sa rayuwa ake zuwa dinga tafiya da dattijai. Ka san an ce ita ta yaro kyau take, ba ta ƙarko, kuma abin da babba ya hanga yana zaune, yaro ko ya hau bishiyar rimi bai sai a hangorin ba. To abin da shi wannan dattijan da ake cire shi Musulma bin Habib bin Musulma, ai ka ji shi ma sunansa Musulma, kada ka manta komandan gaba ɗaya sunansa Musulma bin Abdul Malik, ka san shi suna haka ake, akwai lokacin da zaka ana yayin suna, ana yawan sa irin wannan sunan. To don haka Musulma shi ma sunansa, kuma kakansa ma sunansa Musulma, wanda shi ne komandan komandojin gaba ɗaya. In ka ɗauke Musulma shi ne shugaban rundunar ƙasa, sai yake cewa ni ina da ra'ayi, domin Musulma bin Abdul Malik ya yi shiru, sai ce ayyuhar sheikh malaka la tatakallam, ya kai wannan dattijo me yasa ba kai magana ba, sai yake cewa lalle haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa yake zuwa samu komandoji masu ilimin addini. Duk lokacin da ka samu mutumin da yake da ilimin addini a koma me, sai kaga abu yana tafiya insha Allah. To da yake shi ma sojan ba wai irin soja bane, ka san shi in Bahaushe ma ainihin yana so ya buga ma mutumin da baya riko da addini, sai ce kamar tsohon soja. Al-misali Abubakar Imam a cikin magana jari da ya tashi siffar wani ladani dan duniya, yace an yi wani ladani baduni, sai yake cewa ta'adarsa kamar ta tsohon soja, mana kwalisa da san duniya da abubuwa haka, kai ka ce tsohon soja ne, domin duk in ga tsohon soja a da a kasar Hausa to haka yake, kullun yana da gashin baki, kullun yana da yana muzure, kullun yana shan lofe, wani lokacin man akwai barasa kaɗan, wani lokacin yana ɗan kora ta haka. To shi ne abin da yake bala. To in aka sami tsohon soja ko sojan ne amma yana da hasken imani, yana ɗabbaka imani, za a ga al'amura suna tafiya. Sai wannan dattijo sai ya zo sai ya jawo hadisi, ya ce Musulma ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗi Rumawa, ya ce asahabu saharin wa naharin wa makarin, ya ce mutane ne masu makirci da kulle-kulle da baki biyu da rashin alkawari. Ya ce ni ina gani wannan mutumin da ya ce wai zai haɗa baki da mu, ya haɗa kai da mu a je a yaƙi Konstantiniya ƙarya yake, yana daga cikin wannan makarin nasu, makircin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin gaya mana. To a lokacin da ragowar suka ji matasan, da ragowar sai suka yi masa dariya, suka ce kai da Allah ku gyale shi, ya tsufa ne tsufa ne yake, da bai san yadda ake yawa ba, sai suka yi raina maganarsa. Da haka a ƙarshe dai Musulma ɗan Abdul Malik sai ya yarda da wannan tai da wannan kirista na garin Amuriya, shugaban Amuriya ya masa sai ya yarda. Da haka sai ya tuwo tare da shi har sai da suka zo Konstantiniya. Lokacin da suka zo Konstantiniya, sai Musulma sai ya kewaye Konstantiniya. To a lokacin shi wannan Leon ɗin sai ce da Musulma, abinda nake gani kaga ainihin sun sani ɗan uwansu ne kirista, bara na shiga na je na shawo hankalinsu, na tsorata su, na firgita su yadda za su miƙa wuya a buɗe a shiga Konstantiniya. Musulma sai ya yarda, sai masa izini, sai ya shiga. Lokacin da ya shiga cikin Konstantiniya, sai ya haɗu da jagororinsu, sai ya gaya musu lalle haƙiƙa musulmi fa sun yi shiri gagarumi domin su buɗe wannan birni na Konstantiniya, kuma sun sha alwashi ba za su koma ba, komai jimurin daɗewa da wahala sai sun buɗe wannan birni. Kuma ya gaya masa suna da halin da za su buɗe, domin suna da makamai, suna da abinci, suna da kaza. Don haka a lokacin sai ya gaya masa cewa to amma fa akwai abin da za su yi, ni yanzu musulmi sun yarda da ni, kuma akwai yanda zan musu gadar zare, amma sharaɗina ku bani na zama sarkin Konstantiniya da Roma gaba ɗaya, na haɗa birnina na Amuriya, na haɗa Konstantiniya, na zama ni ne shugaba gaba ɗaya, ni kuma zan muku yadda zan ci amanar musulmin, in ziga su ko in ɗora su a kan keken bera. da haka da suka zaka sai suka yadda suka ce to za su sa shi empire na daula ta Byzantia suka yadda da wannan da haka da yi zaka kuma sai ya dawo sai ya zo ya samu masalama sai yake ce masa lalle haƙiƙa wa'annan mutanen lalle suna ganin cewa kamar musulmi fa ba tsayawa zai ba suna ganin cewa inda aka ringa shekarun baya ne koma za ku yace abinda nake so in baka shawara masalama dan ku nuna musu da gaske kuke cewa za ku bude wannan birni ko a mutu ko a rai abincin da kuka zo da shi ku nuna musu jarumta duk wani abincin da kuka zo da shi ko hada shi a waje guda a bakin kofar Constantinople ku cinna masa wuta ku kone shi wannan za su yadda da ku cewa lalle ku jarume ne babu gudu babu da wannan lalle hakika za su gazgata ku cewa da gaske ku to wannan zai sa kawai za su miƙa wuta za su bude muku kofa dan haka masalama sai ya gazgata shi ya kone dukkan abincin runduna da tanadin da suka yi sai ya ce Leon ya koma izuwa Romawa ya tsorata su cewa ga wani farmaki da musulmi za su kawo musu wanda zai halaka su sun ma ba ta abinci suke ba ko su mutu ko su rai da haka lokacin da ya shiga wannan birni sai ya kulle kofofin bai kuma dawo ba dama Allah ya ce innahum la aymana lahum ai ba su da alƙawari dama duk inda suke dama haka suke ba su da alƙawari dan haka sai musulma ya gane cewa Leon ya yaudare su ne to dan abincin da ya rage sai ya kare sun ga ta kama su har sai da suka ci fatin dabbobi saboda baba mace Imam Tabari yana faɗa cikin littafin sa yace wa qad khada'ahu khadi'atan yace Leon ya yaudare musulma yaudara da laukana imra'atan da mace aka yi wannan yaudarar la'iba bihada an aibata ta ka san da an yaba sai ta aida ma mace ce ka san mata na kisa ta dinin wakalin ba su da ra yace da mace sai aka yi wannan da ya samu abin aibata sai ce falaki yal jund malam yal qajish wannan rundunar abin da ya same su sai ya zama abin da bai taba samun wata runduna da aka kai har ya kusa duniya ba sai ce hatta in kana rajul la yakhabu an yakruju min al askari wahadahu har mutun yaji tsoron ma shi kade ba zai iya fita ba babu kuzari babu diet ba abinci yace wa akalu dawa ba suka yanka dabbobin su suka dinga ci wal juluda da fatoci wa usul ash-shajar da jujuyoyin bishiyoyi wal waraka da ganyen bishiya wa kullu shay'in inji Imam Tabari ce komai ma ci suka dinga yi in dare ya dare buzuzu ma nama ne haka suka dinga cin komai ce ghayra tirab umban da turbaya to lokacin da halifa Suleiman da ke Syria ya samu labarin wannan yaudara da aka yi sai ran sai baci matuka abinda ya juma shekara da shekaru yana tanadi yana buri a mulkin sa amma ya lalace dan haka sai yace lalle haƙiƙa wannan abu ne shi kuma masalama yace wallahi ba zai komo izuwa Damascus ba har sai ya shirya wata runduna ya bude Constantinople ya fara tanadi kenan sai Allah ya masa wafati sai masalama bin Abdul Malik Allah ya masa rasuwa lokacin kuma da Umar bin Abdul Aziz ya zo halifa nan ajili sai ya zama shine halifa bayan rasul Suleiman bin Abdul Malik shi kuma sai ya ce to a bar wannan rundunar a dawo gida maimakon a ce aje abinda ba za a iya ba sai ya ce a dawo haka nan musulmi suka gaza wajen bude Constantinople shine sai bude ta sai a shekara ta 857 nan ma anan zan tsaya ban karasa taska bai ta ba za mu samu ri da za mu karasa ta mu ji waye ya bude din kuma kamar yadda na gaya muku ya akai sunan Constantinople ya koma Islamabul shine Istanbul yau da kake ji a kasar Turkiya waye ya rada mata wannan sunan wani irin gogormaya yayi yayi zama barazana ga Turai me yasa ma haffafa Roma ya ware kwana uku akai murna da mutuwar sa wane ne wannan insha Allah ba ma hadu a lokacin a wata taskar tarihi wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma bangaren tafsiri zamu tashi aya ta 38 zuwa 39 a rama wannan aya ba mu yi tafsirin ta ba ba mu mata filla filla ba mun karanta da dai sama sama wanda zamu karanta sai ka karanta mana daga aya ta 38 39 har inda man kai gare mai Allah ya ce na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
الله سبحانه وتعالى أولاً آيوي ما سأل بركة ينا قرق أن تدموا أكن ونليفي mafi hatsari ga imaninmu, laifi wanda yake sifface daga cikin siffofin munafukai, ta yin da bayan da Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da muka yi tafsirin su jiya, musamman ayan nan ta baya-baya, yanda Allah ya yi bayani ya zargi masu ruwa waɗanda suke damƙe dukiyoyinsu ba sa ciyarwa fi sabilillahi. Anan sai Allah yake bayanin nau'in wasu mutanen waɗanda su kuma in sun tashi yin alkhairi ko ciyarwa ko sadaka suna yi ne ba don Allah ba, sai don a yabe su, a nuna su masu tsoron Allah ne, ba wai Allah suka nufa da wannan ba. Wanda shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazina ila wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nasi, ai waɗannan waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin riya, domin mutane su gani, suna yi ne don mutane su gani in sun tashi yin sadaka ko zakka ko taimako sai sun ɗauko kyamarori, sun ɗauko 'yan jarido, sun yaɗa cewa gashi sun yi taimako kaza, sun ɗauki nauyin marayu kaza, sun ba da kaza, sun gina masallaci kaza, sun gina makaranta kaza, domin mutane su ce musu ai su masu taimako ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce irin waɗannan wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, to ba su samu cikakken imani ga Allah da ranar lahira ba, ai ba sa imani sahihi ga Allah, haka nan ba sa imani sahihi ga ranar lahira, domin wanda ya yarda da Allah shi zai bashi lada, Allah shi ne wanda ake wa ibada saboda shi, to ba zai ce abu don mutane ba. Wanda wannan shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, wanda malamai suka ce asalin ayar tana magana ne akan munafukai. Za ka samu munafukai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka suke yi. Allah ya ce wa mai yakuni shaytanu lahu qarinan fasa'a qarinan, ai duk wanda shaytani ya zama shine abokinsa, shine ko da yaushe suke tare kudda kud, shaytani yake farantawa, tafarkin shaytan yake bi, shaytani shine badadinsa, yana aiki da umarninsa, to fasa'a qarinan, wannan aboki ya munana idan har ya zama to shedani ne lalle hakika ba kowa ne yake raya wa mutane su yi riya in sun tashi ayyuka wanda Allah yake ba sai shedani shine yake rudar da su wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir ai menene zai cutar da su da a ce sun yi imani da Allah da ranar lahira me zai cutar da su ne ne wa anfaqu mimma razaqahumullahu kuma suka ciyar da abinda Allah ya azurta su ne daga dukiya menene me zafi a ciki ne kamar Allah yana fara kana me wani abun ki ne me zai cutar da su dan mutun yayi imani da Allah da ranar lahira kuma ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah da bin umarni Allah ina cuta a cikin wannan babu wa kana Allahu bihim aliman ai Allah ya kasance masani ne da su ya san ni wa kowa ya san wanda ya cancanci ya bashi lada saboda yayi abu saboda shi ya san wanda zai yi ukuba saboda ya bi tafarkin shedan yayi riya wanda ƴan uwa riyan nan yau ta shiga jikin mutane da yawa riyan nan yau ta shiga jikin al'amuran mutane da yawa Allah ka raba mu da riya wallahi riyan nan ta shiga jikin mutane da yawa kuma wallahi riya hatsari ce ka sa wani abu kwaya da wata kaida da zan ga ya ba mutane da ka sani baka iya musu baka burge su Allah da ya halice ka shine kake burge shi shine in kai masa yake maka sakayya alal misali Allah za ka yi kai masa laifi ka saba masa daya ka saba masa biyu ka saba masa uku har sai ka saba masa 99 dari babu daya amma lokacin da ana darin kace astaghfirullah wa atubu ilai Allah na tuba na ina neman gafara kai min Allah zai manta da wancan 99 amma mutane ka gane da zaka kyautata musu daya kai musu abin kirki biyu kai uku kai hudu kai har kai 99 sai kai mistake zamiya ta same ka sai kai kwaya daya ba daidai ba to nan dayan za su dauka wancan duk sun manta da shi to waye kamata kai wa mutane da ba sa godewa ya kamata kai ko Allah shi sa ake buga misali da wani mai hikima wasu suna danganta shi ga Luqmanul Hakim yace wa dana zo in nuna maka rayuwar duniya ka gane mutane ba a iya musu duk abin da za kai kai dan Allah kada kai dan mutane mutane ba ka burge su yace dauko dabban mu tafi sai yace to wani a cikin mu ya fara hawa ni zan hau ko kai sai sai baba ina ni kai ya kamata ka fara hawa sai hau kan dabba sai suka zo wajen taron wasu mutane da suka kalla ko yaron suka kalla ba su kalla uban ba suka ce kun ga wani tsoho mara imani mara tausayi mara jin tausayin na kasa yana kan dabba amma dan sa yaro karami yana kasa bai dora shi kan dabba ba sai ce to kaje abin da suka ce to bara an sauka kai kuma hau da suka hau sai suka zo kuma wajen taron wasu mutane suka ce akhir zaman kai karshen zamani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalle yaro mara kunya dare akan dabba mara tausayi mara kunya uban sa yana tafiya kafa shi amma yana kan dabba yace to kaje abin da aka fara na hau an ce gaza ka hau an ce gaza me ya rage mana mu hau biyu yace sai suka hau su biyu suna tafiya da suka zo wajen wasu kuma suka ce kai mutane ba su da imani a ce rai biyu akan dabba dan rashin jin tausayin dabba mutum biyu sau ina ma laifi mutum daya hau sai ce to kaje abin da aka ce yace to abin da ya rage mana zabi dai ne ko mu kore dabba kawai duk mu sauka kawai a tafi a haka nan ma suna zuwa wajen su mutane suka fashe da dariya kai Allah yayi wawayen mutane wannan wawaye ne wallahi da rashin hikima kawai dabba kawai tana wani bai hau a cikin sa ba su ba sau ba sun batta kawai babu kowa kanta sai ce to wa'annan su ne mutane kisa duk abin da za ka yi mutane malam mutane ba za ka burge su ba wannan ita ce ka'ida shi yasa in an ce riya huwa izharul ibada shine ka bayyana wata ibada ibadan nan sallah ce azumi ne karatun alqur'ani ne wata ciyarwa ce liqasadi ru'yatin nas laha manufar ka mutane su gani kawai sai baba ba wai Allah ba kana yi ne domin mutane su gani fa yahmadu sahibaha sai kuma su gode wa wanda ya wannan shine riya duk lokacin da ibada ta zama ka to sunan ta riya wanda riya tana da hadari mai girma akan al'umma da ma shi wanda yayi riyar ba wai iyakansa ba tana lalata al'amuran al'umma ne, domin aikin mutum yana lalaya cewa ne wa iyazu billah, wanda hadarin riya yana bayyana akan haka. Kama ka na daya, riya ta fi dujal hatsari. Dujal din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu da shi, ya gaya mana ayoyin da zamu karanta in ya zo. Dujal din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai zo da aljanna da wuta, wutarsa aljanna ce, aljanna wuta ce, wanda ya gaya mana hatsarinsa. Amma ce wallahi riya da kake kana abu da mutane ya fi dujal hatsari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ibn Majah yana cewa ala ukbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min almasih ad-dajjal, yanzu bana baku labarin da abin da yake mafi tsoro akan ku game da ni ba, mafi tsoro game da ku, kuma mafi tsoro daga masih ad-dajjal. Sai yace ash-shirkul kafiyu, shine boyayyen shirka, wanda da mamun ya karatu manzalan nan, shirka ce amma a boye take. Sai ce an ya kuma rajulu, sai mutun ya tsayu ya tashi, fayu salli, sai yayi sallah, lokacin da ya tashi yana sallah, fayu zayyana salatahu lima yara min nazari rajulin, sai ya kawata sallarsa saboda ya ga wani yana kallon sa, yana dan a ce yana qiyami, yana ruku'u, yana jalsatul listiraha, yana kaza, dan ya nuna cewa shi ya, saboda ko wani yana gani ko su mutane suke, to wannan ita ce riya. Shirka ce babba wanda ta fi dujal hatsari. Na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hatsarin riya ta fi hatsarin kura a cikin garkin tumakai. Ka san kura in ta shiga tumakai kuma sai abin da Allah yayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin wani hadisi, mazi ibani, hadisin Tirmidhi ne, ja'iani, yake cewa wasu kuraye guda biyu masu mutukar jin yunwa, ursila fi ghanami, wanda aka dallo su aka sake su suka fada garken dabbobi, bi afsada min hirsil mar'i ala almali wa sharafi lidinihi, yace wannan yafi hatsari akan mutumin da yake saida addinin sa domin neman suna da neman girma. Wanda wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk hatsarin kura yanda za ta cinye wa'incan dabbobin, to hatsarin riya da za ta cinye ma ayyukanka yafi. Shine ya nuna cewa addini yana lalacewa in kana yin addini don kuɗi, wanda kana yi domin ka samu girma a duniya, domin mutane su yi kaza, domin ka yi abin a cewa na kaza ne, domin ka samu wani girma ko dukiya, wannan ba karamin hatsari ba ne. Na uku, hatsarin riya a bisa ayyuka na gari yana da girma, domin yana tafiyar da albarka gaba daya. Shi za ka cewa mutum yana tara kuɗi ko yana abu da yawa, amma da yake riya sai ga babu albarka abu, Allah ba zai karba ba. Mutum sai ya ciyar, ya bada dukiya mai tarin yawa, amma riya yi wanda ya bada kwandala ɗaya saboda Allah sai fi samun lada. Allah yana tafiyar da albarkar. Allah ce kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas, ya buga wani misali yace kamar wannan ne wanda yake ciyar da dukiyarsa domin mutane su gani, sai an yada a Facebook, sai an sa a social media, sai an nuna yayi. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, bai imani da Allah ba da ranar lahira. Sai ce fa masaluhu kamasali safawanin, kwatankwacin sa kamar wani dutse ne mulmulalle, alaihi turabun, wanda dutsen nan akwai turbaya a kansa. Fa asabahu wabilin, sai wani mamakon ruwan sama sai ya zo, fatarakahu saldan, sai ya wanke wannan turbayar, ya bar iya kokon wannan tsan daurin wannan dutsen kawai. To wannan shine kwatankwacin aikin mutumin da yake riya, haka Allah yake share ayyukansa. Sannan farkon mere yana daga cikin mutanen da su ne farkon da za a fara babbaka su a cikin wutar jahannama ranar kiyama, a'azana Allahu minan nar. Manzo Allah ya kawo su mutane mala, akwai hatsari wannan hadis. Yace qari'ul qur'an, mutumin da yake karanta alqur'ani amma yana yi ne don mutane, yana yi don musabaka, don ya ci mota, kawai ya je ya shiga karatun qur'ani saboda ana bada kujerar Makka, ta shiga karatun qur'ani saboda an ce wanda ta sami miliyan 30 an yi kaza, yana yin qur'ani ne domin ya sai da muryarsa. Mutane a ce masa gwani, ayyo gwani kenan, mahiru, sai gyara abin nan. To wannan fa yana daga cikin farkon mutanen da za a fara babbaka su a wutar jahannama. wal mujahid haka nan mutumin da ya jihadi fi sabilillah ya dauki kansa kali yana kaga jihadi yake amma dan ya samu abun duniya yake dan mutane su ce masa me yaki fi sabilillah ne sai ce wal mutasaddiqu bi malihi da wanda yake sadaka da kudin sa kawai yana yi ne saboda ya ga mutane ana kallon sa sai zaro ka san wani haka yake saboda ya ga wancan ana kallon sa sai zaro sabo 200 wayayi bi amin tsoron Allah ne wannan shedani ne yake raya mana wallahi aikin alalata yake da yawa shedan yana wannan shi sai an zaka yi ma mutane ka boye kawai ka boye ba ma san me ka bar ko ka danka shine ayyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake shiga inwa larashi shine wanda yayi sadaka da daman sa hagun sa bata sani ba ai duk kaucewar yadince to wayannan mutum uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a sasu a cikin hadisin muslim ranar alkiyama su ne farko wanda za a fara babbaka saboda sun yi wa'annan abubuwan dan Allah ake yi amma su ba dan Allah suka yi ba sannan na biyar raye yana gadar da kaskanci da wulakanci da kuma tonan asiri Allah zai tona wa mai riya asiri manzala salihu sai ya ce man sama'a sama Allahu bihi wanda yayi abu domin mutane su ji su bada dan su yayi Allah ubangiji zai tona masa asiri za a nuna masa sai an tona asirinsa cewa wani abun da ma ƙarya yake wa man yura'i Allah bi haka nan wanda yake abu na riya dan mutane Allah zai nuna cewa wannan abun ƙarya yake sai Allah ya tona masa asiri an gane cewa ba dan Allah yake ba to kaga wannan me riya ne yake samu wannan tun a duniya Allah zai tona masa asiri a gane cewa ba dan Allah yake ba na shida riya tana haramta wa mutum lada a ranar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Imam Ahmad da Hakim yace bashir hazihi al-umma bis-sana'i kai wa wannan al-umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da samun matsayi madaukaki wan nasri da nasara wat tamkini da cin nasara akan makiya da mamaye gari faman amila minhum amal al-akhirah manzala ce duk wanda yayi aiki wanda na lahira ne lidunya domin duniya lam yakul lahu fil akhirati nasibun to idan yaje lahira ba shi da rabo ana sallah dan Allah sai kai dan kudi ana karatun qur'ani dan Allah sai kai dan kudi ana jihadi dan Allah sai kai dan kudi ana koyar da ilimin al'umma dan Allah sai kai dan kudi to ba za ka samu komai ba ranar kiyama Allah ka tsare mu shi yasa fari ya hatsari ce kwarai da gaske sannan riya tana daga cikin abin da ake tarwatsa al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yansurullahu hazil umma bi da'ifiha Allah yana taimakon wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda raunana ba dan komai Allah yake kare mu daga takadaranci irin na wancan burinkiduman banzan Trump ba da yace zai kawo Najeriya hari da miyagu to saboda raunanan mu ne kawai akwai raunana wayanda suke gurago ne wayanda suke musakai ne wasu tsofaffi ne wasu talaka ne ba su da komai da kyau suke samu farobaro wasu kananan yara ne ba a ba su abinci ba miyagun shugabanni sun sace dukiyarsu da yawa mutane zaka samu a yau mutane suna mutuwa saboda talauci cututtuka sun kama su wanda suke bukatar a ci abinci a ci nau'i kaza su babu wannan sai ga sun mutu abubuwa sun same su ƙasa an hana komai an sa tsara ta yi da yawa mutane ma suna mutuwa saboda haka to irin wannan mutanen wanda ba su Allah yake dubawa yake jin tausayin al'umma shine bi da ifiha bi da awatihim saboda irin wayannan in suka yi addu'a sai ga Allah ya musu shi sa da cikin mutane ya take da dadi ba wai mutum da yake ne zai ma ba kamar a ce a hada a masallaci ko a masallacin juma'a ko a wani taro na addini sai a ce da Allah ya addu'a kaza to akwai raunana a cike wanda Allah su yake kallo wanda wayannan raunanan sun fi kwana 100 ba su tunama ba raban su da cin kaza sun fi shekara raban su da su sha fura da nono wane su balantana a zo layin shawarma da apple to irin wayannan ne Allah yake jin tausayin su raban su su ji AC ma wani ma bai taba shiga AC ba ko shiga mota mai AC ko gida mai AC to irin wayannan raunanan ake fada Allah sai ya taimaki al'umma idan suka yi addu'a wa salatihim da sallolin su wa ikhlasihim da kuma ikhlasin su hadisin Nasa'i to kaga wannan nuna aya nuna mana she ikhlasi a cikin aiki kai abu dan Allah sababi ne da al'umma take samun nasara akan makiyanta amma idan al'umma tana riya komai za a yi shi dan mutane ba dan Allah ba, masallatin su koma ana yin gasa, kawai wani ya dinga gina masallaci dan gasa saboda wani shi ma ya irin sa, shi ma a ce shi ma ya gina masallaci irin wannan, wani ya gina santa irin kaza shi ma ya irin wannan, duk a koma nan to al'umma da take haka zaka cewa makiya suna cin nasara kan su, domin ba dan Allah yake ba, ana yi ne dan wata manufa, saboda wani fatina dinga shi ma ya gina masallaci ya sa masa alkaza, kai ma ka je kai ka gina masallaci ka sa masa alkaza, sai ka je al-ihsan sunan masallacin mu ne, ba wanda zai ce mu fara sunan wani masallaci, masallacin mu ne nan al-ihsan, amma don munafasa shi ma wannan sai ga ba Allah aka nufa ba, sai ga al'amara sun lalace. Riyan nan nau'i ce, tana da nau'ika da yawa, kuma yana da kyau ka san wannan nau'in. Na daya, manufar mutum in aka ce riya sai ya zo yi wani aiki amma ba Allah ya nufa ba, yana son mutane kawai su san don su yi, ba Allah ya nufa da wannan ba, kuma babu ikhlasi, to wannan shine babban riya, kuma yana daga cikin nau'i na munafunci. Na biyu, zai iya kasancewa shi manufar mutumin asali dan Allah ne, dan Allah ya tayar da sallah dan Allah yake, ya fara abu dan Allah yake, yana karatun alkur'ani dan Allah yake, ya fara yin sadaka dan Allah yake, amma yayin da mutane suka ganshi, da ya ga mutane sun zo, musamman shugabanni sun zo, ko wanda yake neman gindin zama a wajensu, sai ya ƙara samun nishadi wajen ibada, to shi ma wannan riya ne, kaga asalin abun da dan Allah yi, amma da ya ga wani wanda yake so ya burge sai ya ƙara mai. Misalin da na faɗa ranan, ko mutum yana karatu sai aka ce in aka kabara sai ya ƙara, domin mutane su yabe shi ba Allah ba, to shi ma wannan fa akwai matsala ciki. Wannan nau'i ne na riya, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin hadisin Ibnu Kuzaima, yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, iyyakum wa shirkas sara'iri, yace na hane ku da shirka ta ɓoye. Qalu, suka ce ya rasulullahi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma shirkus sara'ir, menene shirka ɓoye? Qala, yace yaqumu ar-rajulu fa yuzayyinu salatahu jahidan, mutum zai tashi sai ya dinga kawata sallarsa jahidan lima yara min nazarin nas, saboda mutane suna kallon sa yana yi sai gyara ta, sai ce fa zalika shirkus sara'iri, wannan shine shirkus sara'iri. Zaka ga lokacin shedan yana nada ma ko baka nafila, saboda wani yana wurin dan ka nuna na Allah ne, ba fa yayin nafila kwata kwata baya, to sai tashi shi mai nafila, dan sai mun daina irin waɗannan abubuwan, kai dan Allah malam, mutane ba abin da za su tsina na maka da komai, billahi lazi ba wanda ya isa ya baka ci da sha sai abin da Allah ya baka, ka daina neman yadda mutane, ka nemi yadda Allah subhanahu wataala. Na uku, sai mutum ya shiga cikin ibada saboda Allah, kuma ya fita daga ibadar saboda har ya kare, har ya gama duk dan Allah ya yi sallar, to kuma da ya gama kuma sai aka yabe shi, wa mudiha, bayan ya yi duk ya yi dan Allah sai kuma aka yi, ah shi yasa kake da abin nan, ina gani abin nan himma da ake, wannan karatun Qur'ani da ake haka, ka ga yaban sa haka, shi fa da dan Allah yi wannan sallah da aka yi, wannan kaza, ko malami ne kusa wannan, wannan darasi da ake bayarwa, in ya zo na wallahi dan mutane shi ma ya bata niyyarsa, aka yabe shi da duk dan Allah yi, yi sadaka, ah wannan kai Allah, ai Alhaji wallahi an yi kokari, ai talaka wannan ka san in babbadin shi ƴan mu'abbara ma ka zake, ai duk gidaje ka ai duk sun samu sai Alhaji Isa su malam bulya duk ai sun samu amal a duka kawula ba ne, sai ji dadi, to fariya ta riga ta shiga wannan wurin, sai zuciyarsa ta nutsu zuwa wannan yaban da aka yi masa, to lalle hakika wannan shi ma riya ne, ya riga ya lalata aikin sa. Na hudu, sannan akwai mutum zai yi riyarsa a jiki ne, kamar ya nuna cewa shi alangome yake, shi azumi yake, dan wai nuna mutane sai yana yana azumi, shi taqiyi ne, shi ai ba ruwansa da cin duniya, mutane su ga haka, ko kuma me ya zama cewa ya ba azumi ya goge bakin sa, idan ka san akwai masu wannan wai yana azumi a ga bakin sa nan duk abu shi, shi azumi yake, yana azumin litinin da alhamis, ko ga mutane abin da suke an shiga sittin shawal nan sai da shi kamar wani farla kai sittin shawal, ai ka sai sittin shawal, yana wani burgewa sittin shawal, wani kaza da sauransu, to duk mutum ya bata ladan sa da wannan, ko masu zuwa tahajjudin nan ana fita ai ana ga wani na san wanda in ya tashi fita kauran gidansa wai da asuba sai ya buga shi da karfi da rana fa baya buga shi da karfi sai ya gara wai azuwa ya fito sallar asuba shi mai sallar asuba ne duk mutane ma da sun bace da riya wannan duk abuwa ne da yake bata ladan mutum wanda akwai kuma na biyar shine mutum da zai riye ko ta fuskar tufafi kamar ya sa kaya ya gago ko na gudun duniya shi ne cewa shi na Allah ne ba fa dan Allah ya ba dan mutane yayi ko kuma mutum yayi na shirin riya da magana shine yawancin mutane da suke masu wa'azi da masu da'awa mutum ya dinga wani gwalangwasan magana da wasu abubuwa dan mutane su ya ba dan Allah ba ya ta faɗa wasu references da wasu kaza da sauransu ba fa idan mutane yake so su ya ba a ce masa wani ai akwai ilimi wani akwai kaza to wannan din yana ɗaya daga ciki na bakwai akwai riya da aiki kamar mutumin da yake sallah sai dinga tsawaita sallar ko ya tsawaita ruku'u da sujjada ko ya nuna kushu'i ko kuma akan azumi da hajji da sauran ibadu ya nuna irin waɗannan abubuwa na takwas akwai riya da mutane mutum zai da abokansa ko masu kawo masa ziyara kamar wanda yake so kawai dinga ziyartar wani malami domin a ce wane ai ya kai wa malam wane ziyara shi mai son malamai ne ko ya dinga kirawo mutane su kawo masa ziyara amma dan ƴan unguwarsu su ga cewa ai malamai ne suke zuwa wajensa ai mutanen kirki ne suke zuwa wajensa ai wane ne shi ma wannan yana ɗaya daga cikin riya ko kuma in tashi ɗaukan hoto sai ya ce da ya ga malam wane ya je ya makale masa sai su ɗauki hoto ai shehu ai ustaz wane ne sai ya yaɗa a cikin Facebook to wannan duk yana ɗaya daga ciki ko kuma ai riyan nan fa tana da yawa Allah ubangiji ya kare mu ko kuma mutum yana so ya zama cewa ya dinga zargin kansa ya nuna mutane cewa shi mai tawaru'u ne domin mutane su yabe shi ya dinga nuna wasu sifa da za a ce shi mai tsoron Allah ne wanda daga cikin ɓoyayyun riya shine mutum ya ɓoye aikinsa ta yanda baya so wani ya ga wannan aikin asali to amma idan ya ga mutane shi ya fi so mutane kullum su dinga yabansa su dinga nuna masa cewa wannan ai ruba ne don haka ruba dai tana da babuka da yawa shi sa Shaykhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala ya kawo hikaya ya ce wata rana Abu Hamid al-Ghazali ya labari ya zo masa cewa wanda ya yi ikilasin aikinsa saboda Allah saboda kwana 40 ka yi abu don Allah saboda kwana 40 Allah zai ɓuɓɓugo da hikima daga zuciyar wannan a harshen shi wanda ya wannan sai Imam al-Ghazali ya ce fa akalastu 40 yawan sai ne ikilasi tsawon kwana 40 falam ya tafajjara shay'un ya ce amma mun ji wani abu da ya ƙari daga hikima ba fa zakartu zalika li ba'dil arifina sai na gaya wa shashin malamai arifai wannan fa qala li sai ce da ni innaka akalasta lil hikima kai kai ikilasi ne saboda hikima lam takhlis lillahi ba dan Allah kai ba shi sa baka samu ba shi sa ake ba da kissar wasu bariyu zamanin annabi adam lokacin da aka saukar da shi kissa ce dai isra'iliyat amma darasin zaka kalla sai wasu nau'i na barewa suka kai wa annabi adam ziyara suka yi masa jaje bisa cire shi da aka yi daga aljanna sai ya musu addu'a sai ya shafa nan ɗinsu shine sai suka samu turaren almuski a jikinsu suka dinga kanshi sai wasu nau'in bariyin suka ji labari su ma sai suka ce a haka ake ba za su je su kai wa annabi adam shi ma ya musu addu'a amma su ba su samu almuski ba sai suka samu turaren ambar sai aka ce me dalili ba samu sai aka ce wa'ancan dan Allah suka kai wa annabi adam ziyara ko kuma dan almuski ne to wannan shine kwatankwaci ƴan uwa riyan nan tana da babuka da yawa wanda dai muna roƙon Allah Allah ya sa mu yi abubuwa ikilasi dan shi Allah ka shirye da mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi Allah ka amfanar da mu abinda muka ji Allah ka taimake mu ma'aikata shi a aikace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.